الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana mata bayin Allah, ina muku barka da safiya da haɗuwarmu a wannan wuri mai albarka, masallaci ɗakin Allah, Masjidu Abubakar As-Siddiq da ke nan garin Rimi, jihar Katsina. Yau 12 ga watan Jumadal Ula, shekara ta 1447 ta hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ɗaya daga cikin abinda addini ya tabbatar da shi, al'adar mu ta yarda da shi, kuma ɗabi'a ta rayuwa ma ta gaskata shi, shine cewa mace Allah ya kaddara ta zama ƙarƙashin namiji ne. Duk macen da take da fitra salima, take da aqida sahiha, kuma take da tarbiya da ta dace da al'ada, ta tabbatar da wannan. Ko ba a jawo mace aya ba, kai ko da ba musulma ba ce, indai za ta yi la'akari da waɗannan abubuwa guda uku: ɗabi'a ta halitta da al'ada da kuma addini, to ta tabbatar da cewa namiji shugabanta ne. Idan aka samu kaucewa daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, ko addini ko al'ada ko ɗabi'a ta rayuwa fitra, to sai mace ta iya jin cewa ita da namiji kankan suke, ko ma ita take zama a sama, namiji kuma yana ƙasa. Allah maɗaukakin sarki a addinance ya ce: ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wannan ayar da ya ce maza su ne masu tsayawa da jagoranci akan mata, bai ce sai matan aure kawai ba, kowace mace a duniya, inda ita mace ce, to tana ƙarƙashin namiji ne. Shi yasa idan mace aka haife ta tana ƙarama, tana ƙarƙashin iyayenta ne. Idan ɗan uwanta bayan sun girma, sai a haɗa da ɗan uwan kuma. Shi yasa wanta zai iya wakiltar babanta ya mata aure, zai iya wakiltar babanta ya je mata faɗa idan ta yi ba daidai ba a gidan aure, zai iya wakiltar babanta wajen abubuwa na bukatunta na yau da kullum, ya saya mata, ya ɗauki nauyin karatunta. To ballantana kuma idan ta je gidan miji, nan kuma shine haƙiƙanin mace tana ƙarƙashin namiji din. Wannan ya dace da al'adar mu, haka aka saba. Sannan ya dace da ɗabi'a ma ta fitrar halitta. Duk wanda ta kalli halittar kanta, to ta san da cewa tana da raunin da take da buƙatar mai jiki irin na namiji ya zama yana bayanta, yana kula da ita, saboda ta samu kariya daga miyagun maza da kuma haɗarurrukan duniya. A cikin hankali da ɗabi'a, duk lokacin da aka ce mace ta fita ba ta gida, to galibi abinda mutum yake tunawa, idan namiji baya nan, an ce ya bata to galibin abin da ke zuwa tunanin mutane shine karfe je a sace shi a kashe shi haka ne karfe ya je ai masa fashi karfe ya je ya lalace bai dawo ba shine galibi tunani namiji amma ana ce mace ta bata kwana daya Allah ya tsare a ce kidnappers sun yi kidnapping dinta duk ba irin wannan ake tunawa ba gaskiya ne ana ce mace ba ta gida ta kwana a wani wuri ba tunanin su shine irin yanda ake tuna akan namiji in baya nan ba abinda ake ji wa tsoro wa namiji ba shi ake ji wa mace tsoro ba haka kuma idan mata biyu ne suka fita haka idan mata goma suka fita duk abu daya za a tuna musu amma akwai namiji daya a cikin su to za a ce a da dama dama akwai wansu a ciki tare suka tafi da shi haka ne za a ce ana jin tunanin cewa abinda ake jin mata tsoro ba irin wanda ake jin mata tsoro bane idan ba namiji a tare da ita wannan mutuncin na mace shi yafi tsada a jikin mace sama da komi shi yasa idan ana magana akan kariya to sai a ce ana so ya zama akwai namiji da mace take karkashin sa domin ta samu kariya akan wannan mutunci Allah ya sanya kacokan din mutuncin mace namiji ne kadai zai iya tsayawa ya kare mata shi ba za ta iya kare kayanta ba saboda tsoron wani namijin ba saboda tsoron wata macen ba domin ba wanda ake wa tsoro wa mace akan mutuncin ta kamar namiji to ba wanda ya san ko maganin namiji sai namiji kansa mace ba za ta iya kare wa mace mutuncin ta ba sai dai namiji ya kare mata a gaban namiji dan uwansa na fara da wannan shimfidan ne saboda in gina akan abin da jiya muka yi wa maza wa'azi ku mata ne bayin Allah kuna da wata irin gata ta musamman da a iya bincike na yawon duniya kasashe ko ina na kuma yi karatu na zamani na karanta dokokin kasashe na duniya na karanta tarihi da tsare-tsare na duniya amma wallahi ban ga tarihi ko wani tsari ko wata doka da ta kare mace ta girmama mace ta mata alfarma kamar addinin musulunci ba ba za ka gane wannan ba sai idan ka karanta comparative religion kaga addinai comparative law kaga dokoki ka karanta history of civilization kaga yayin da aka yi na kasashen da suka ci gaba sannan kai la'akari kuma da zamanin yanzu da muke ciki zaka gane cewa babu wani abin da yiwa mace a duniya gata kamar addinin musulunci jiya shine abin da muka ga yawa maza ku ba irin sa zan ga muku ba jiya na cewa maza su kula da ku ne su rike amanar ku kyautar Allah ce na cewa maza ku baiwa ce daga Allah na ja musu ayar da Allah ya ce ku idan aka haife ku an haifi baiwa to ku kuma yanzu sai in gaya muku mazan da aka gaya musu irin karatun jiya ku kuma sai a gaya muku ku bi su shine bin Allah idan kuna so ku ci moriyar har ku zama baiwa a wurin namiji da Allah ya halice ku to ya kamata ku girmama namiji shi kuma da Allah ya dora masa amanar ku a ka'ida idan kana so mutum yayi shugabanci nagari kuma ka bashi shugabanci to wannan shugabancin ba zai tabbata ba sai ka ce wa mabiyin ya bi shi sai ka ce wa na kasan yayi biyayya kafin ka ce wa shugaban yayi adalci mai kyau in dai ka ce wa liman ya kyautata sallah ya kula da mamunsa to sai ka ce wa mamu ko kuma ku yi biyayya saboda idan babu liman ba sallar jam'i haka idan babu mamu ba sallar jam'i idan kuma liman bai yi la'akari da mamu ba yayi sallah kamar yana yi shi kadai sallar ba za ta yi kyau ba haka mamu in ba su yi la'akari da cewa liman fa suke bi ba sallar ba za ta yi ba to haka tsarin siyasa idan akwai shugaban kasa, akwai gwamna, akwai chairman, akwai wacece, dole sai mu talakawa mun bada hadin kai kafin su yi shugabancin. Idan aka ce wa shugaba ka ji tsoron Allah kai adalci, to sai ka ce wa talaka ka ji tsoron Allah kai biyayya. Don haka idan jiya na ce wa maza ku ji tsoron Allah akan ƴaƴa mata, ku kula da ƴaƴa mata, ku dauke su baiwa ce, ku kula da amanar da Allah ya baku, ku kyautata musu, ku ba su yanci irin wanda Allah ya basu, kar ku musguna musu, sawa'un suna matsayin ƴaƴa ko suna matsayin mata a ƙarƙashin ku. To ku kuma yau sai in ce muku ku yi biyayya wa maza saboda su samu damar da za su cimma wancan umarni da Allah ya musu. Amma idan Allah ya ce maza su kula da ku, ku kuma sai kuka daga kanku kuka zama daidai da su, ta za su yi su kula da ku? Sai su ce kuma ku kula da kanku, su ma su kula da kansu, rayuwar za ta yiwu? Yanzu aka cire maza a duniyan nan, za ku iya rayuwa ku kadai? Tsakani da Allah nake tambayar ku. Ko in aka ce gidanku duka an cire maza, an bar ku ku kadan ku a gidanku, ku sake ku ci karen ku ba babbaka, rayuwar za ta yiwu? Kowa a cikinku tana ganin darajar mahaifiyarta, tana ganin darajar mahaifinta. Tsakanin uwa da uba din nan, wa yafi jinki a jika, wa yafi kula da ke, wa kika fi kusanci da shi? Uwa ce. Wa yafi nuna miki kauna? Uwa ce. Amma wanne ne wanda da ke da mutanen duniya suka fi ganin kin shiga uku idan baya nan? Uba ne. Wane ne wanda za a ce miki maraimiya idan baya nan? Uba ne. Ai ba uba ne baki mamaki ka sha ba, ba uba ne ya goye ki ba, ba uba ne yake miki tarbiya. Uwa ita ce duk take wannan abun. Amma idan kika rasa uba, an fi ganin kin shiga uku, kin shiga uku sai yadda Allah ya yi da ke, sama da a ce idan kin rasa uwa. Uba ginshiki ne a gida. To haka yayyanku maza, to ballantana kuma mazan da kuka aura. Shi yasa Allah ya ce duk iya sallarki da duk azuminki da duk nagartarki ta addini, ke ba mai kirki bace idan baki da biyayya ga namiji. Shi yasa Allah ya ce abinda yake defining din nagarta a wurin mace shine ya take biyayya wa namiji, baya take yawan sallah da azumi da sadaka da wacece, ta je aikin haji sau nawa. In dai ba ta daraja namiji, to ita a wurin Allah ba mutum ne kirki bace. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitat, mubtada da khabar. Fas-salihatu mata nagari, qanitat sune masu biyayya wa miji. Shikenan Allah ya gama, ya fara kuma ya gama. Fas-salihatu mata nagari, in kana so ka gansu ka je gidan miji ka ga qanitat masu biyayya, waɗannan sune mata nagari. Amma a namiji idan ana magana akan nagari, sai an kawo maganar sallah, sai an kawo maganar jihadi, sai an kawo maganar kaza, sai an tattara masa abu. Amma ke duk waɗannan abubuwan ba za su taba zama ki zama tagari ba, sai idan an duba yaya kike biyayya wa namiji. Ayar da Allah ya fara bai yi magana akan maza wanda kika aura kaɗai ba fa, namiji kawai ko a ina yake yana da daraja a wurinki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, a cikin wannan ayar Allah bai ce al-azwaju qawwamuna 'ala az-zawjat ba, ballantana ka ce mazan aure ake nufi. Kowane namiji, a cikin wannan namijin akwai babanki, a cikin wannan namijin akwai baffanki, a cikin wannan namijin akwai kakanki, a cikin wannan namijin akwai wane ne, kai a cikin wannan namijin har da dan da kika haifa. Idan ba ku sani ba, ke kika haifi danki a yau, ya fara girma sai aka ce miki biyayya, aljannarsa tana ƙarƙashin ƙafarki. Amma yana kaiwa shekara 15, wannan yaron yana da power a kanki, daidai da power baban da ya haife ki idan an zo yi miki aure. Shi yasa a wata mashabar ma da ya fi girma a wajen walittakar uwarsa sama da baban da ya haife ta. idan aka zo yi miki aure bayan kin rabu da baban yaro ko kuma baban sa ya mutu sai ka zo zaki aure wani yaron kuma ya balaga sai ku ji wannan da kyau sai manema guda biyu suka fito sai baban ki yace wane nake so shi zaki aura sai dan ki sai yace wane nake so shi zaki aura kai ba zaka auri uwata ba wannan yace kai kuma ba zaka auri yata ba wannan baban ki ne wannan dan ki ne sai malamai suka yi sabani na waye za a dauka ba a tsaya lokaci daya an ce a dauke na baba tun da shi ya haife ta ba a malamai suka tattauna suka ce idan mace ta zo yin aure nan ba ana la'akari da maslahar shi wanda yace zai mata auren bane ana la'akari da maslahar ta ne ita kanta wane ne zai fi kula da maslahar ta ba zai lura da interest din shi kansa ba zai fi kula da interest din ita matar ne saboda musulunci shi kullum yaya za a yi a kare martabar interest din mace to da uban da ya haife ki da dan da kika haifa wane ne zai fi tsayawa akan maslahar ki ke ba tare da ya la'akari da nasa maslahan ba ku bada tsakani da Allah shi yasa malamai suka ce a ba wa danki a bar babanki saboda babanki zai iya sai da ke amma danki ba zai sai da ke ba babanki yana iya karban kudi ya ba wa wanda zai je ya musguna miki ba abin da ya dame shi tunda ya karba ya kashe amma danki kishin uwarsa ba zai taba yarda wanda bai cancanta ba ya aure ki sannan babanki yana iya kirmisisi idan kin je an miki duka sai dauke shi shi ya dauke ki da kanshi ya maida ke yace ki hakuri amma danki ba zai yarda da wannan ba sai inda karfin sa ya kare sai aka ce to ba a yarda ba idan aka zo jerawa bunuwatun ubuwatun ukhuwa umumatun dhunni'ima sai suka ce a jera shi da bunuwa sai an duba datukun kafin a zo ubuwa kafin a zo uba sai a zo ukhuwa sai a zo dan uwa kafin a zo umuma bappa dan uwan baba kafin a zo zunni'ima sai a zo a ce kuma wanda kika yanta baka namiji har dan da kika haifa yanzu inda zaki zo ki ce kaji dan yaron nan da rigima ana magana akan uwarka za ta yi aure ka zo kana sa baki tashi ka ba muri sai yace to baba ya tashi sai kika daura aure auren bai yi ba auren Allah sai wannan yaron ya zo ya ce ya yadda kafin auren naki yayi dan da kika haifa ashe da Allah yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dukkan maza suna da daraja a wurin ku mata zamani ne ya kawo yanda mace take ji cewa da ita da namiji duka ɗaya ne in namiji yana magana ta sa baki namiji ya sa doka ta kariya ba haka muka tashi muka samu ba al'adar mu duk wanda ta kai shekara 60 anan a cikin ku ta sani cewa lokacin da aka zo yi mata aure bata da ta cewa maza su suke yanke hukuncin komi mamar da ta haife ta ma bata da baki balle ita zaki auri wani ne ta ce to kakata tana gaya mun ita bata san wanda za ta aura ba sai a ranan auren an taru sai aka ce ai wani ne zaki aura ta ce to zora ta samu dama ta dana soyayya an turo mata sako ta yi chatting an yi tsayuwar karkashin katanga duk ba ta samu wannan ba amma ta zauna a gidan mijinta ba ta taba yin yaji ba har ta bar duniya ta haife ubana ubana ya haife ni ta ce sai da aka zo ranar auren ne sai aka ce mata ai wane ne zaki aura wane sai tana ta tuna wane ne ma shi ta ma san shi shikenan kuma irin waɗannan tsofaffin da a yanzu kuke ganin su tsofaffi da auren su na da da auren ku ne zuwa ne fi karko ashe ba wannan soyayyen burgan na kofar gida na waje ko na chatin shine asalin tabbas ba sannan su waye suka fi rike matan su da gaske da tsofi da yaran yanzu to ku gane cewa al'adar mu ita ce kawai ki girmam su kuma duk abin da ya ja musu wannan kawai shine girmama namiji kawai duk sai abin da ya ce shikenan baka tsakani da Allah ina gaya muku ku yi biyayya wa mazajenku ba wata mace da za ta zama ta gari ba tare da biyayya ba duk abin da ya kamata a gaya wa mazaje na gaya musu ko kuma abin da nake gaya muku shine ku yi biyayya ku yi biyayya ku yi biyayya idan kika zo yin biyayya biyayyar ki ba tana biyan bashi bane ballantana kike ai shi ma ya mun kaza ko shi ma bai mun kaza ba don haka ba a ba biyan bashi kike yi ba ke aikin ki daban aikin shi daban aikin shi jiya na gaya mishi ko bai yi ba ke zaki yi biyayya shi ta aikin shi na jiya da nace mishi ko ke baki yi biyayya ba shi ma dole yayi nasa ai to ke ma dole ki yi naki aikin ki daban na biyayya aikin sa daban na riko da shugabanci da amana yanzu dan namiji ya zama shi ballagaza ne shi bai damu da shugabancin ba ya bar miki sai ki fita ki yawo yanda kika ga dama ai ba zaki ba dole ne zaki tambaye shi kuma mace a tabi'arta idan ta yarda da fitra to ita ma fa ba ta so a ce fa ita take karkashin kanta mace galibi a tabi'arta ma za ta ji cewa tana so a ce namiji yana controlling inta shi yasa idan mace ta ga namiji ya zama lusari haka kawai wani lokaci ita ma ba ta jin dadi a ce kullum in ta tambayi unguwa kafin ta gama tambaya ya ce kije 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 sai ta kamar baya son ta ne ita ma wani lokaci ta so ta ga an dan hana ta wani abun ta dan ji haushin nan to sai ta rika gane eh lallai fa tana karkashin control ne mata Allah ya muku albarka mata Allah ya kyautata al'amarinku mata Allah ubangiji ya inganta muku addini da al'adunku da mutuncinku da tarbiyarku Allah ya kyautata zamantakewanku waɗanda suka haihu Allah ya muku ya rika muku akan tarbiyar ƴaƴanku waɗanda ba su haihu ba Allah ya baku nagari waɗanda kuma suke jiran aure Allah ya zaba muku mazaje nagari Allah ya inganta muku zamantakewanku ya dora ku a hannaye masu amana da kula da kuma kyautatawa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh